cikin lafazin gaisuwa mafificiyar tsarki da kamala ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ali wali ne a daidai wannan lokaci yake muku sallamar ta cikin wani sabon shirin
Baba Suda,
wanda masu surkullan hikimar iya zance tuni suka yi masa take da
sarkin labari.
Kamar kulli yaumin al'adar shirin shine ya zazzage rairaye, sannan ya tankaɗe muku labarai kafin su iso zuwa kunnuwanku. Haka zalika ma Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya don yayi nuni da na gyara ko nemo maslaha ga wasunsu. Za kuma ku fara iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta shafinmu na internet www.dalfmkano.com ko a TuneIn, Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Live from Niger, Africa Radios, har ma da shafinmu na sada zumunta na Facebook DalFM Kano.
Suna shaye-shaye neman mata da sauransu na biye musu mu'amala ta yi tare a long last na kasar Lamina Akure na makaranta.
Kaga duk a cikinsu talakawa ne kuma a ƙarƙashin gwamnatin nan su.
An kashe min ɗa da yake ban san turancinku ba shekara uku.
Domin kunnuwanku su jiyo muku warware waɗannan kanu sai ku getta zamanku ku kuma ƙaro sautin radiyonku. Tuma dalla kafin mu kai ziyara ɗakin labarai da shirin namu ya kulla kawance da shi domin su ba mu mutum guda wanda zai karanto mana labarai amma a takaice kamar yadda al'ada shirin ta sunnanta. Na ga Zamir Boss zuwa shirin ranar Laraba domin na sada ku da jakadiyar Suda Maryam Uba Musa ta karanto muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kuka aiko mana a rubuce dangane da jigon rahotannin ranar, wanda ya kalli batun yadda wanɗan su moga ya fasa ƙaurin shinkafa a cikin wata mota ƙira golf, a kuma guje wani tudu kuma wani gangare ya banke wani dattijo mai gadi a can kan titin Dawanau. Lamarin da dattijon ya ce wa iyalansa sai dai sada Dar es Salaam.
Za mu fara da sakon Malam Balarabe Sheka Sabuwar Abuja, inda yake cewa ya kamata a baiwa iyalan wannan dattijo haƙƙinsu, shi kuma Allah ya ji kansa. Wannan kuma cewa yake salam Baba Suda, Allah ya ji kan wannan mamaci. Kai kuma direba, ka tuna cewa duniya fa ba matabbata bace. Sako daga Aminu Hassan Ba Time. Wannan kuma cewa yake ke duniya ina zaki da mu, an maida ran mutum kamar kiyashi, Allah ya sa mu dace. Sako daga Ramlat Gezawa. Sai sakon Maman Mina Ringim, inda take cewa salam, Allah ya ji kan wannan bawan Allah, shi kuma wanda ya buge shi Allah ya shirye shi. Za mu karkare da sakon Aminu Yusha Ugano, inda yake cewa salam bawan Allah, Allah ya ji kanka ya gafarta maka, mahukunta kuma a baiwa marayu haƙƙinsu. Masu sakonnin fatan alheri da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
An gaishe ki da kokarin sauke da kon sakonnin Maryama. Yanzu kuma lokaci yayi da zan sada ku da wanda zai karanto mana labaran daga ɗakin na labarai.
Sakataren gamayyar kungiyoyin ƴan kasuwar kantin Kware Usman Ibrahim Usman ya buƙaci ƴan kasuwar da su yi taka tsantsan wajen biyan kuɗaɗe barkatai ga kowace da irin mutane domin kauce wa fadawa tarkon masu sojan gona da sunan gwamnati. Usman Ibrahim Usman ya yi wannan gargaɗi ne lokacin da yake tsokaci kan yadda hukumar kasuwar ta samu rahoton wasu masu zagayawa suna karɓar kuɗaɗe daga ƴan kasuwa da sunan kuɗaɗen haraji ba tare da sanin gwamnatin ba. Yana mai cewa duk ɗan kasuwar da aka je wajen sa karɓar kuɗi to ya tabbatar cewa akwai shaidar ofishin sabon manajan darakta wanda gwamnati ta tanada kafin ya kai ga biyan kuɗin. A nan kuma ƙungiyar ma'aikatan wutar lantarki ta ƙasa wato NUEE ta jingine yajin aikin da ta tsunduma a jiya Laraba bayan da aka cimma daidaito tsakanin gwamnati da ƙungiyar a safe yau Alhamis. a wata sanarwa da mai magana da yawun kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na Ketco a nan Kano Ibrahim Sani Shawai ya fitar ya ce dukkanin bangarorin biyu burin su shine biyan bukatar ƴan ƙasa ta fannin samar da hasken lantarki domin tabbatar da an biya bukatun al'umma Asma'u Sadi daga sashin labarai
to an gaishe ki da karanto mana wannan labarai Kafin mu je gaji gwar rahotannin namu na wannan rana za mu leka kotun magistrate mai lamba 58 karkashin mai shari'a Zubairu Inuwa inda ta aike da wani matashi gidan gyaran hali matashin mai suna Felix Aba ɗan sanda ne dai suka gurfanar da shi bisa tuhumar kisan kai ya zubillahi kunshin tuhumar ya bayyana cewar tun a ranar 6 ga watan 4 na shekarar 2017 Felix ya gayyaci wani mai koyar da tukin mota mai suna Sani Abbas dan ya koya masa mota amma daga ƙarshe sai ya halaka shi ya kuma gudu da motar ya sayar da ita akan kudi naira miliyan 1,700 to da yake haƙin rai baya bari sai ya mika kansa charge office nan ne yayi ikirari a gaban ƴan sanda cewar shi Felix ne ya halaka Sani to mai sauraro kotun ta sanya ranar 10 ga watan gobe na shekarar 2020 dan jiran shawaran lauyoyin gwamnati jakadan suda na kotu Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da mahaifiyar Sani wadda tace tun lokacin da aka kashe Sani bata kara samun kwanciyar hankali ba
an kashe min da da yake ban san turancin ku ba shekara 3 da wata shekara ba wata 4 yawo masa waya daga gidansu can unguwarsu ya dau waya mota ya tafi shi Sani da aka kashe barawan da zai kashe shi yayo ma waya ya dauki mota ya tafi da ya tafi yana zuwa minti 4 da tafiyarsa ya je ya harbe shi ya dauko gawarsa ya yadda ita jikin kwata ya tafiyarsa
Allahu akbar Shi ma Felix ya bayyana cewar ya mika kansa charge office ne sakamakon rashin nutsuwar da ya shiga tun lokacin da ya kisan kai.
It was an accident that happened.
A cikin tsautsayi ne da na tsinci kaina. Ina da mota kira Sharon da nake aiki da ita. Aka kuma sace ta. Sai kuma wani daban ya bani kuɗi domin sayen wata mota. Sai aka damfare ni abin da ya sa na dumauci. Hakan ya sa ba zan iya komawa wajen wanda ya bani kuɗin domin sanar masa halin da ake ciki. Shine na yi amfani da wannan damar wajen sayar da motar Sani bayan da na kashe shi.
Just get a card and just give him as a replacement.
When I enter there, he na chewa alhaki kuikuyo ne ubangidansa yake bi. Jigwar rahotannin namu na wannan rana Zaid Rani a ƙaramar hukumar Ungwaggo ya kuma leka yankin Kududdufawa inda aka samu wasu mutane suna sarrafa bahaya ta dan Adam an kuma tara shi tsibi tsibi suna gyarawa su tire tarkace samfurin tsakuwa kwalba ledoji da dai sauransu daga nan kuma su yi jigilarsa zuwa gona a matsayin taki ba a da haka ma a dai wurin masu motoci da suke zuwa gidajen mutane domin yi musu yasar turoso suna zuwa yankin su kai musu har a ba su lada to jakadan suda Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da ɗaya daga cikin masu sarrafa turosan mai suna Isa Musa har ma ya shaida masa cewa cikin turosan suna siyan ɗanye
iska ce take busar da shi yanzu kamar yadda aka baza shi hakan Allah ya sa kamun safi sai ga wannan dullema lema ta tsotsi zuwa wajen jibi sai ga an daga shi sama in Allah ya kawo wani kuma sai a zube a gona
naga ana zubawa kamar a buhu-buhu ana fita da shi ina ake kai shi
masu noma ne suke sayi
cikin wannan buhun kuka sai da shi ana
muna sa kai da shi akan naira 150 inda kaga buhu ne na masara ba kananin buhu bane
to kuma a rana akan yi kamar buhu nawa
ya danganta da yanayin duri
Aliyu Suleiman wani mai lambu ne a yankin Tudun Rubudi da yake noman rani da na damuna jakadan namu a mataki na farko ya tambaye shi Shin ko shi ma yana amfani da turosan a matsayin takin da yake zuba a lambun sa?
Eh, yanzu dai abinda muka fa amfani da shi takin dabbobi muka fa amfani da shi, bamu cika amfani da wancan ba.
Shi wancan kamar akwai mutane da suke cewa yana da illa musamman idan an yi abinci, abincin bayan inganci, sannan kuma shi kansa dan albarkacin noman ba a samun su inganci kamar yanda ake da na dabbobi. Wannan haka ne?
Kamar dai dawa, gero, masara, to su ne inda ya kai amfani da wannan yakan dan abincin in ya kwana baya daɗi sosai, za ka ji shi ta kaf haka.
Mun tuntuɓi wani likita da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Jibrin Sagir, domin jin ko akwai wata matsala idan mutum ya ci kayan gonar da aka zuba musu turosan a matsayin taki.
A duk sanda wa'annan mutane suke mu'amala da shi wannan bayan gidan, duk da ba mu san me suke amfani da shi wajen yin sulke ba, ma'ana wajen kare jikinsu da cakuɗuwa da wannan bayan gida na mutane, akwai yiwuwar cewa za su iya shakar dukkan wasu ƙwayoyin da ake iya ɗauka ta hanyar shakar da suke a cikin wannan bayan gidan. Ta iya yiwuwa a sanda suke wannan ƙoƙarin sarrafa shi, wani ma i yanke ijiro ne bai san ya yanke ba, kaga ta nan hanyar ma zai iya ɗaukar ƙwayoyin suka. A haka zalika, wataƙila shi akan kansa zai iya jin buƙata ta kama shi, ce zai zagaya ya je ɗan kama ruwa, kila kayan suke jikin shi da yake wancan aikin su ne dai a jikinsa zai ce zai kamu da su. To kaga ta nan dukkan ƙwayoyin da ke a jikin kayan suke a jikinsa, ko kuma hannunsa da yake aiki wannan abu, to cutukan sa iya shiga jikinsa ta wannan bangare.
Dr. Jibrin Sagir kenan, likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Wannan dai dugon bani kan yadda ake amfani da turosan a matsayin taki, kuma a shirye-shiryenmu na gaba za mu dora. To sai dai mai sauraro, kada ka manta, wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana, kuma za ka fara iya turo mana da ra'ayinka a kansa tun daga yanzu a kan lambar waya 08011449495, muna dakonka, wanda kuma da haka ne su da ka fatanin ayarin jakadinsa za su dan shafi burki su dakata su dan kurburwa domin su kai ziyara ofishin Malam Aminu Bello. Alabarshi idan muka dawo daga karɓar saƙonnin sa sai mu dora, ku dakace mu. Tuma dalla da haka ne kuma za mu garzaya ofishin daraktan yada addinin musulunci, wato Murtala Muhammad Adam, domin mu dan gutsira muku wani daga cikin jawabin da yayi, wanda ya da wani taron nuna wa limamai yadda za su ƙara ƙaimi a kan mumbari a yayin da suke gudanar da huɗubarsu. Cikin limaman da aka tara kuma aka ƙara wa ƙaimin sun haɗa da na ƙananan hukumomin rimin gado, dawakin tofa, kabo da kuma tofa.
Farkon wahayin da Allah ya sauka mata shine ne ta yi karatu, amma da Allah al'umma tana son karatu. Yanzu wallahi idan za a yi ɗan asharalle ko za a yi garaya ko za a yi DJ za a cika dam, amma wallahi da liman ya ce to yau za a yi arba'una hadisi, sai daga mutum hudu biyar a gabansa. Ba abinda al'umma ta fi wulaƙantarwa irin ilimin addini. Za a ɗauki kuɗi maɗuɗai 600,000, miliyan 1, 300,000, 100,000, 50,000, 30,000 a je a kai makarantar boko. Amma wallahi makarantun mu na Alƙur'ani akan naira 10, naira 100, naira 500 sai a zo ana kokawa da wayannan masu bada.
To Allah kai ladan mizani. Da haka kuma za mu je ga labarin wani matashi da ya ɗauki ɗabi'ar yi wa karatunsa na jami'a riƙonsa kai narkashi, ƙarshe kuma aka yi wa jarod da shi daga jami'ar domin jin irin tafka-tafkar da ya aikata har yi wa kansa sagagar gallar raba kansa da karatun gazantawar da suka yi da jakadiyar su da Ummul Khairi Muhammad Rabi'u ta cikin fanninmu na
kuskurena. Da ne a rayuwa shine na sama admission a wannan jami'a. To da na shiga na fara zuwa aji sai na da abokanai kala-kala, sai na dan faɗa ma abokanan da ba su dace ba, suna shaye-shaye neman mata da sauransu, na biye musu mu'amala ta yi tare a long last na kasar lamini a kurena a makaranta ban da result mai kyau.
Ba zan ƙara.
A yanzu dai ɗan ajin namu san ma sun gama karatunsu, suna posting ɗin hotuna kala-kala da sauransu. Irin abin da ya sa na yi na dama.
Ba zan ƙara.
to Allah ya kiyashe mu da aikata aikin da na sani hadi ma da biyowa kururuwa Iblis dallis idan mai sauraro zai iya tunawa a shirin mu na ranar talata da ta gabata mun kawo ma labarin zargin da ake wasu jami'an hukumar hana fasa kauri shiyar Kano da Jigawa sun bude bakin bindiga da sakin harsashi kan wasu matafiya da ke cikin motar gida akan hanyar ta zuwa Kano daga garin Gashuwa inda matasan suka yi kururuwa kukan cewa suna kan hanyar su kwatsam suka hangi waɗannan jami'ai nan take suka ba su umarnin tsayawa bayan kuma kokarin tsayawan ne kuma burki ya shanye musu a haka dai a haka da kyar da subun goshi direban ya shawo kan motar ta kuma tsaya kamar yadda jami'an suka yi umarni tun da fari to sai dai ba zato ba tsammani sai jami'an custom din suka bude wa motar wuta wanda hakan yayi sanadiyar samun direban motar a kafa kamar yadda tun a waccan ranar direban mai suna Jibrin Yahaya mai kifi ya shaida mana haka zalika a dai wancan shirin na ranar ta talata shi ma wani da ke zaune cikin motar ya shaida mana yadda alburushin ya goji kafarsa kafin ya samu kafar direban motar to mai sauraro a wannan rana ta Alhamis jakadan suda Abba Isa Muhammad ya zanta da mai magana da yawun hukumar hana fasa kaurin ta kasa shiyar Kano da Jigawa Isa dan baba inda ya shaida masa cewa tabbas akwai jami'an su a dukkanin hanyoyin shigowa Kano amma babu wanda ya amfani da bindiga kamar yadda masu korafin suka yi zargi
to magana gaskiya shine a duka binciken da muka yi ba mu samu wani bayani na cewa ga jami'an wanda suka fito aiki a wannan lokacin suka aikata wannan abu da aka ce an aikata ba
to amma su waɗannan dalibai sun ce sun yi ido bi ma da su jami'an na ku lokacin da suke gefen titi
eh magana ido bi da waɗanda abin ya faru wannan magana su ce wanda aka wanda su suka fadi kuma ba za mu iya kareta ba tunda dole su ga wanda ya aikata musu amma magana a ce wai custom ne shine abin da su kansu ba su da tabbaci akan shi
to yanzu wannan hali ake ciki kenan
wanda ake ciki mun gudanar da binciken mu kuma bakin abin da zamu iya yi kenan da mana bincike inda mun ji cewa ga abin da ya faru abin ya shahi hukumar mu ne kaga dole mu tsaya mu dauki wani mataki na hukunci in abin da suka yi sun yi shi bisa kauce ma doka
Allah ya kyauta ya kuma tsare tsautsayi dare da rana anan kuma kungiyar matuka baburin Adele da Sahu na jahar Kano sun ce za su tsunduma yajin aiki na gargadi biyo bayan tsula musu harajin Naira 26,000 da suka ce gwamnatin Kano ta yi musu turkashi. Dakan yajin da suke shirin yi ya fito ne ta bakin sakataren kungiyar OTAC Sadiq Gabari kuma ya ce za su tsunduma ne sakamakon wani taron sirri da suka gudanar da 'yan kungiyar ajiyar Laraba kuma ya ce sai da suka zauna da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin ya sassauta musu kan harajin amma kawo yanzu tsit a dan haka ne yace yana umartar dukkanin kungiyoyin matuka baburan Adele da Sahu da su baiwa kungiyar hadin kai wajen zama dirshan a gidajen su kuma kada wanda ya fita aiki a gobe juma'a
bisa zama da muka yi da ciyamomi na local government da manyan makamai mun zauna mun tattauna mun tsaye da matsaya daya ranar juma'a muna umartar duk wani dan Adele Sahu da ya zauna a gidansa ya je masallaci ya addu'a roki ubangiji Allah ya kawo mana sassauci Allah ya sa gwamnatin jihar Kano ta dube mu ta sassauta mana wannan haraji a rage
to mai sauraro muna tsaka da katsan wannan shiri sai gashi kuma wata baiwar Allah dauke da goyo ta shigo suda cikin yanayi na tashin hankali tana numfarfashi yuwaye an zuba wa Andrews ruwa inda take roƙon gwamnati da ta yi wa Allah da maiki ta shiga lamarin kuma ta zabtare wa 'yan sahun kuɗin na haraji domin idan ba a yakan ba har suka tafi yajin aikin to shakka babu masu hawa baburan su ne za su dandana kudarsu.
Wa'annan za su tafi yajin aiki gobe, ai mu talakawa mu ne za mu kwana ciki. Saboda ba abinci ba, ba wutar lantarki ba, ba ruwan sha ba, ba manya ciki. Wani akwai nauyin al'umma 5-8, wani ga iyaye, ga ƴaƴa, ga yau da gobe. Me suka samu a cikin mu talaka da muke hawa naira 50, naira 20? Har za su tara naira 26,000 a sati biyun nan, yaushe za su same ta? Muke neman gwamnati dan Allah ta musu sassauci, ta rage musu wani abu. Kaga duk a cikin su talakawa ne kuma a ƙarƙashin gwamnatin nan.
Babba dan Agundi shine shugaban hukumar Karota a nan jihar Kano, ya magantu a madadin gwamnatin Kano.
Gwamna baya gari da zan je in zauna da shi in gaya masa ga abin da aka yi, domin mun yi da mai girma gwamna da Board of Internal Revenue cewa za a biya kudaden nan gaba ɗaya, kuma muka zauna da ku kuka yadda a rage zuwa daga 36,000 da kuma 8,000 na tiraka. Na yadda mu ɗauki wannan matsayar cewa a biya kuɗin tiraka 8,000, sannan daga Litinin za mu ɗauki sati 2 kenan, kamar yadda muka ce zuwa ƙarshen Disamba da kenan ko, sannan daga farkon January zuwa ƙarshensa za a biya balance na 18,000 na haraji. Idan an samu sabanin umarni, to ba ni ne za a ce na yi alkawari na tashi daga shi ba, amma na kyautu da tan ba za a samu ban Allah yadda.
Kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri, mun saka labarin a shafinmu na sada zumunta na Facebook da FM Kano, har ma dubun dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, kamar yadda zan sada ku da jakadiyar Suda Ummu Kulsum ɗan Barde domin ta karanto muku su. Ummu gare ki.
To wali, za mu fara da sakon Faisal Adam ɗan Kano, inda yake cewa Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Shi kuwa sakon Usman Mayaki ɗan Gwauro cewa yake, amma kun kyauta wallahi, ku tafi yajin aikin ina bayanku. Allah sarki, gaskiya mallan talaka na ganin ta kansa. Shawarar da zan ba ƴan adede ta sahu shine su bi wannan dokar, saboda gujewa abin da zai biyo baya. Sako daga Usman Abdullahi Batarawa. A ra'ayin Isa Baba kuma cewa yake, hakan yayi daidai domin nuna rashin amincewa da hakan. Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Sako daga Hafiyu Malam Sabatela, Zangon Dakata. To wali, saboda yanayin lokaci a nan za mu dakata.
To an gaishe ki da ƙoƙari Ummu Kulsum.
Baba Suda, sarkin labari.
To mai sauraro, lokacinmu yayi. Amma fa na rufe wannan shiri a madadin shugaban shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen soran ɗinki, haɗi kuma da jigajigai 'yan biyar sarakan zazu. Ma'azu Musa Ibrahim ne ya tattaro rahotannin shirin. Abdulbasir Abdulmumin ne ya ƙulla sautukan harkukan shirin, ya zo muku tangararau, har ma da taimakon Hassan Mahmuda Ya'u. Mutawakkil Alhassan Muhammad kuma ya saka ido har shirin ya kammala. Ni kuma da na shirya shirin kuma na gabatar Aliyu Wali nake cewa, nayi nan.